This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Talata. Da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau 31 ga watan Disamba 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran.
Shugaba Joe Biden ya ayyana ranar 9 ga watan Janairu a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter. Mazauna yankin Isra'ila sun yi zaman cikin ɗarɗar da neman mafaka a jiya yayin da aka ji jiniya a birnin Tel Aviv bayan rahotannin harba makami mai linzami daga Yemen. Ukraine da Russia sun yi musayar fursunonin yaƙi inda ɓangarorin biyu suka yi musayar jimillar tsofaffin fursunoni sama da 300.
To kanin labaran duniya kenan. A ɓangaren rahotanni kuma, a yunkurin inganta rayuwar dattawa a jihar Plateau za a ji cewa
tsofaffi da dattawa masu shekaru 65 zuwa sama ne su 250 suka samu tallafin naira 200,000 a jihar Plateau.
A kasance da mu domin jin cikakken rahoton. Sannan yayin da ake ci gaba da jimamar rashin tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, Farfesa Aliyu Muhammad Dikwa daga Najeriya ya ce
shekarunsa 100 shi dattijo na kwarai mai neman lafiya fadin duniya, sannan kuma ya yaki manyan shututtuka din nan duk kullum inda ya je yana shi da kansa yana sa hannu sai ya yi.
Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sakwato, amma dai yanzu Zara za ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana ranar 9 ga watan Janairu a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, sannan kuma ya sanar da ranar Litinin a matsayin ranar da za a rufe dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya domin karrama Jimmy Carter, shugaban Amurka na 39, wanda ya rasu a ranar Lahadin da ta gabata yana da shekaru 100 a duniya. Biden ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar, ina kira ga al'umma Amurka da su taru a wannan rana a wuraren ibadarsu don tunawa da girmamawa ga shugaba James L. Carter Jr. Biden ya kuma ce, ina gayyatar al'ummar duniya baki daya da su taya mu alhinin wannan babban rashi da muka yi. Biden ya bada umarnin a kafa tutar Amurka a ma'aikatu na tsawon kwanaki 30 daga ranar mutuwar Carter a wuraren soji da kuma gine-ginen gwamnatin Amurka da ke ƙetare. Shugaba Jimmy Carter ya sha bayyana fatansa na abin ne shi a farfajiyar gidansa da ke garin Plains a jihar Georgia tare da matarsa Rosalyn, wadda ta rasu a shekarar 2023. Carter shi ne tsohon shugaban ƙasa mafi daɗewa a tarihin Amurka. A jiya ne aka yi ta jin karar jiniya a birnin Tel Aviv na kasar Isra'ila bayan rahotannin harba makami mai linzami daga Yemen, lamarin da ya sa mazauna yankin zama cikin ɗarɗar da kuma neman mafaka. Rundunar sojin Isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta samu nasarar kakkaɓo wani babban makami mai linzami da aka harba daga Yemen kafin ya tsallaka zuwa yankin Isra'ila. 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun yi ta kaiwa Isra'ila hari tun bayan fara yakin Hamas da Isra'ila a Gaza a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Yemen tare da shan alwashin zafafa matsin lamba kan 'yan tawayen har sai sun daina kai mata hare-hare da makamai masu linzami. A jiya ne Ukraine da Russia suka yi musayar fursunonin yaƙi inda ɓangarorin biyu suka yi musayar jimillar tsofaffin fursunoni sama da 300. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Kyiv ta amshi tsofaffin fursunoni 189, yayin da ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta amshi fursunoni 150 daga Ukraine. Ma'aikatar Rasha ta ce an yi musayar fursunonin ne a Belarus, abokiyar kawancen Moscow a yakin da aka kwashe watanni 34 tana yi da Ukraine. Hotunan gidan talabijin na Reuters a Ukraine sun nuna fursunonin yakin da aka sako nannade da tutocin kasar suna kuka. Zelensky ya gode wa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular Laraba da sauran abokan hulɗa haɗin gwiwa da suka taimaka wajen musayar fursunonin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Zahra za ta dawo da karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu nufi jihar Plateau, inda matar gwamnan jihar Helen Mutuan ta jagoranci wani shirin tallafi wanda dattawa 250 suka ci gajiyar naira miliyan 50. Wakiliyar muryar Amurka a jihar Plateau, Zainab Babaji, tana dauke da ci gaban labarin cikin wannan rahoton da ta aiko mana daga Jos, babban birnin jihar Plateau. Gareki.
Tsofaffi da dattawa masu shekaru 65 zuwa sama ne su 250 suka samu tallafin naira 200,000 a jihar Plateau. Tallafin wanda uwar gidan gwamnan jihar Plateau Helen Mutfang ta rarraba wa dattawan tsari ne na shirin tallafawa tsofaffi da uwar gidan shugaban kasa Oluremi Tinubu ke aiwatarwa na Renewed Hope Initiative. Uwar gidan shugaban kasar ta ce shirin zai ci gaba da tallafawa tsofaffi a kowace shekara a jihohi 36 na Najeriya da birnin tarayya Abuja da tsofaffin sojoji da kungiyar matan 'yan sanda. Matar gwamnan jihar Plateau Helen Mutfang ta ce shugabannin shirin na Renewed Hope Initiative da uwar gidan shugaban kasa ta kaddamar sun amince su kara kudin tallafin daga naira 200 zuwa 200,000 don tallafa wa tsofaffin. Ta ce naira biliyan ɗaya ne za a rarraba wa tsofaffin da aka zaba a fadin Najeriya, wanda kowane dattijo da aka zaba zai samu naira 200,000. Uwar gidan gwamnan ta ce banda waɗannan kuɗaɗe za a duba lafiyar dattawan kyauta. Hasiya Abdullahi da Joseph Moses da suka ci gajiyar shirin sun bayyana farin cikin su.
Wata yana bin dubu 20, kamar gaga har ka tuna da mu, wayansu ma har ka su abubuwan da kama sakwato.
Ita ma Sarah Joseph da Adamu Musa suka ce tallafin kudin da suka samu zai taimaka wa rayuwarsu.
Kuma da muka samu wannan tallafi taimake mu a
gidan shugaban Najeriya da ya tashawarci dattawan da su dukufa wajen shan ruwa sosai da motsa jiki da samun isasshen hutu don ƙara samun ƙwarin jiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaishe ki Zainab Babaji da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Kotun kolin Venezuela ta ci tarar kafar TikTok dala miliyan 10 a jiya Litinin akan wani iyayi da matasa suke yi a manhajar mai matukar hadari da hukumomi suka ce yayi sanadiyar mutuwar wasu matasa uku. Alkaliyar kotun kolin Tania De Amelio ta ce shahararriyar manhajar ta yi sakaci wajen aiwatar da matakan da suka dace don dakatar da yada abubuwa masu cutarwa da basu dace ba. De Amelio ta ce kamfanin ya shaida a kotun cewa ya fahimci girman da muhimmancin lamarin. A cewar hukumomin Venezuela, matasa uku sun mutu yayin da wasu 200 sun bugu a cikin makarantu a fadin kasar bayan sun sha wasu sinadarai masu guba domin yin bidiyo a dandalin sada zumuntar. An zargi manhajar da jefa masu amfani da ita cikin hadari tare da yada bidiyoyin da basu dace ba. A cikin watan Nuwambar da ya gabata ne, shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya barazan daukan matakai masu tsauri akan manhajar ta TikTok idan bata dauki matakan hana yada duk abubuwan da ke da alaka da cutarwa ba. Wata kotu a Mali ta daure wani dan siyasa a gidan yari saboda yayi kalaman batanci ga shugabannin mulkin sojin Burkina Faso, kamar yadda wata majiyar shari'a da iyalansa suka bayyana. Isa Kawo Indijim, wanda a baya goyi bayan shugaban mulkin sojin Mali Assimi Gauta kafin daga baya ya nisanta kansa, yayi wannan tsokaci ne a wani shiri da aka watsa a gidan talabijin na Joliba TV News. Kotun Abamako babban birnin kasar ta yankewa Indijim hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari tare da kuma dakatar da shi. Majiyar shari'ar ta ce kuma ofishin yaƙi da laifuka na ƙasa ya umarce shi da ya biya tarar sefa miliyan ɗaya kwatankwacin dalar Amurka 1,600. Hukumomin Mali sun rufe gidan talabijin na Joliba a watan Nuwamba saboda kalaman da suka yi tare da sanyawa gidan talabijin ɗin mai zaman kansa takunkumi na tsawon watanni 6.
Zahar Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da Amurka da sauran kasashen duniya suke ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wanda rai yayi halinsa a ranar Lahadi, wata hira da Hawwa Sharif ta yi da masani kuma mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya Farfesa Aliyu Muhammad Dikwa, ta tambaye shi irin gibin da mutuwar tsohon shugaban zai haifar a bangaren siyasar Amurka da ma duniya baki daya. Sai ya ce,
ina iya cewa rashin dattijo abu asara ce babba, duk da cewa shekaru sun ja sosai, shekarunsa 100. Shi dattijo na kwarai mai neman lafiya fadin duniya, sannan kuma ya yaƙi manyan cututtuka din nan. Duk kullum inda ya je yana shi da kansa, yana sa hannu sai ya yi, kuma ya zagaya yana duba a cikin wuyarsa, yana duba wajen inda a yi zaɓe mai inganci. Bai raina kowa ba, kuma asali ma shi ya fi so kasashen Afrika din nan, kuma kuntatawan da ake wa kasashen namu shi bai so. Sannan kuma ya nuna karara har kwanan nan mabaidare da kuncin nasa din ma ya fita karara akan cewa abinda Isra'ila take wa Falastinu ba daidai bane. Ya sake nanatawa duk da siyasan Turawa da yamma suna bayan goyon bayan Isra'ila, shi bai boye manufarsa ta gaskiya ba. Shi ba shi da babatu magana irin na 'yan siyasa na Turawan da suke na shi Jimmy Carter bai iya ba shi kan gaskiya yake kullum, kan gaskiya da kuma amana irin na mutuntaka dan adam da shi, kowane dan adam da yana da daraja a gunshi.
Anan kana ganin akwai wani gibi kenan a tsakanin irin salo na Jimmy Carter da shugabannin kasashen yamma na wannan lokaci, musamman ga alakar su da manufofinsu ga duniya?
Gaskiya akwai gibi, domin dama a inda aka tunani din jam'iyyar ta Democrat din ne ya kamata a ce a samu ire-iren su suna da yawa. Amma kuma ga kowa ya san gashi a tarihance Democrat ta zo da cin zabe abinda ta aikata a fadin duniya a karkashin shugaba Biden, inda matsayinta na babbar kasa, Amurka ya yi babbar kasa ce ita. Idan za a yi irin adalci din nan, Amurka ba kasan da za ka yi ta, domin kusan kowane dan adam a duniya a fadin duniyan nan yana Amurka, akwai danginta Amurka, kuma ya zama abin da ya zama karatu ne ko ina ne ɗan shahara. Sabanin sauran kasashe kamar China da Russia, ai ba ga wani bakin mutum ya zama minista ko shugaban kasa takara da sauransu ba. Amma Amurka kasa ce ta kazo nazo ne, amma shugabanci dai ya kasance a hannun mutane kalilan ne.
A ƙarshe, me zaka ce ma Amurkawa da shugabannin duniya baki ɗaya dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Amurka Jimmy Carter?
Amurkawa su jajirce, musamman ma kanana din nan miliyonan wato samari masu tasowa din nan, su kwaikwayi halayya irin na Jimmy Carter din nan, domin a gyara shugabancin Amurka. Kowa zai yi alfahari da ƙasar Amurka, idan aka gyara ta ta koma Democrat na da yayi. Kuma na biyu ku duba fa lokacin da ake magana Iraq din nan, abun da aka faɗa ba daidai ba ne, an san da lebo na Ingila wanda ya kamata a ce tafiyarsa za ta kasance kamar da Democrats, amma ta haje ta goyi bayan Republican na George Bush din na lokacin Tony Blair aka mamaye Iraq. Amurka tana bukatan ta gyara shugabancin nata akida akan cewa ita ta babu reining sauran kasashe, kuma su hada baki da manyan kasashen nan su hada baki kar da kasance duk sai in ba za a yi wani abu alheri ba sai da yaƙe-yaƙe da sauransu. Zamanin yaƙe-yaƙe ya kamata ya kare, a samu wata sana'a daban, domin duk inda akwai ilimi ba a bukatan yaƙi.
Farfesa Aliyu Muhammad Diko kenan a wata hirar da Hauwa Sharif. Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron ta tasharmu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sannan a duk lokacin da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu na baya da ma wannan shirin. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
In kaddiba ita ma rasha ɗin. Kada mu yi babban zato gare ta, ma'ana yadda ba mu yadda farko ba mu yadda a kawo sojawan Faransa ba Nijar, ba mu yadda da a kawo sojawan ƙasar Amerika ba, haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan Rasha ba.
Sule, mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci, wannan kute-te-kute, wannan ka bar shi cikin bakunan 'yan siyasa. Ya za a rajeje ne, ya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai. Ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci ko?
Abin da muke shakko idan muka kawo su jawo Rasha, radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikinsu. Alhali su din ba su gama cin gajiyarsu ba, idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa, to za mu iya samun matsala fiye da waga, saboda su ba su da jinƙai, ba su da tausayi, kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaradiyya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ko wani dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta Nijar a ƙarƙashin shugabancin General Abdulrahman Tchiani take juya bayanta ga ƙasashe yammacin Turai tana fuskantar na gabaci? Me ya amfanin da Nijar za ta samu daga ƙasashen Rasha da China idan aka kwatanta wanda ta taɓa samu a can ba daga ƙasashen yammacin Turai ɗin? Sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da Rasha na cewa irin yadda Nijar ta ga bayan Faransa yanzu take neman ganin bayan Amurka, idan ta gaji da Rasha ba za su rabu lafiya ba. Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a ci gaba da muhawara da muke kawo muku a yau tsakanin Ibrahim Namaiwa da Sule Umaru dangane da sabuwar alƙalin diplomasiya, tattalin arziki da soja da jihohin Nijar ke ɗauka. Ba ta da ɓata lokaci ba, yau ne sake haɗa ku da shi mai jan ragamar wannan tattaunawa, Sule Mumuni Barma da kuma bakin nasa.
In kaddiba ita ma Rasha ɗin. Kada mu yi babban zato gare ta, ma'ana yadda ba mu yadda farko ba mu yadda a kawo sojawan Faransa ba Nijar, ba mu yadda da a kawo sojawan ƙasar Amerika ba, haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan Rasha ba. Kamar yadda nace ma ɗan jinmu da ɗan jinmai mai, musamman su na Rasha yau sun yi lalata. Menene lalatarsu? Saboda wato rashin aƙida, tausayi da demokaradiyya da a gare su. Kaka Faransa an ce mata tatai da kyar da kyar ta ba da bai, Amerika an ce mata tatai tana nan tana soi-soi-soi. To ita Rasha in ta ce takiya na, misalin da zan ɗauka ma shine misalin wato aminiyarta, abokiyarta, makwabciyarta Ukraine, wadda yake da suna ji ma juna, yau tana babbakanta ba tausayi ba jinƙai. Abin da muke shakko idan muka kawo su jawo Rasha, radda su ma ɗin za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikinsu. Alhali su ɗin ba su gama cin gajiyarsu ba, idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa, to za mu iya samun matsala fiye da waga, saboda su ba su da jinƙai, ba su da tausayi, kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaradiyya. Kenan yaƙin da za a yi da Rasha zuwa gaba zai zama abu mawuyaci fiye da waga. Kenan kurakuran da an kai a yi ƙoƙari a yi amfani da su domin kuma kada a shiga cikin irin Najja.
A kan harkar nan ta ƙara kusantar ƙasashe irin su China, Rasha, Turkiyya da Iran, daidai lokacin da aka juya wa kasashen yammaci na Turai da su irin su America baya. Shin wani irin amfani ko rashinsa Niger za ta samu? Batun tsaron nan shi kadai ne kake gana abinda ita rashin za a yi amfana da ita
ba shi kadai ba ne ba, amma shi ne umul aba'isa abinda ya kawo rasha a kasa, sojojin rasha a kasar Mali kuma sun samu ci gaba, an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi. To mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a jima ba mun ka karfafa damkon zumunci tsakanin rasha da kasar mu, ko kuma ka gani ai balaguro da hukumomin Nijar suke zuwa rasha, hukumomin rasha suke zawa nan ga kare da karau, sai ba da dama ta a samu a yi rajejeniya daban-daban. Mun yi rajejeniya ta hanyar yaƙi da ta'addanci, akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki. Wannan rajejeniyan ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta, sai ga shi kayan yaƙi na lokaci waɗanda ake so. Mun ga gasu na rasha ta kawo muna su, kuma ta kawo muna sojan rasha wanda za su ba sojojin mu horo don saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aikin.
Kayayyakin da ma'ana maganar kamar ba a fayyace shin tallafi ne ko kuwa an saida wa Nijar su ne, babu ƙarin bayani a kai.
Sule, mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci, na in ka kwana yaƙi da ta'addanci, na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta badowa, wannan kutece kuce na tallahi ne, na taimako ne, na saye ne, wannan ka bar shi cikin bakunan 'yan siyasa. Mu yanzu inda muke nan ga fatan na muka yi Ubangiji Allah shi kama muna da sabin abu kanmu na kokowa, mu yi kokowa mu ƙare da ta'addanci cikin ƙasar mu, mai dokoncin hankali. Ya za a rajejeniya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai, ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci, ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ci nasara, ko to mun samu an kawo muna su. Yanzu in ma saye ne mi an matsalar shi, tunda ai arzikinmu ya kamata ya ce a ce arzikinmu yana ba da dama ta a kare mu. In arzikinmu bai kare mu, mi an wani arzikinmu? Nan baya da muka hoto tsahin maikwanta waɗanda aka yi ma juyin mulki, ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke ɗangwalewa suna sawa cikin aljihunsu? Arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi, kuma an ka sace an ka sa cikin aljihu, cikin shi ne muke. To balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabin hukumomi waɗanda arzikin mu unwani aka yi da shi don saboda a kare mu. Alhamdulillah, kuma mun san za a samu sakamako, mun ma fara ganin sakamako a tunda an yi lokacin da ta'addanci kullum sa ya saka an ce an kashe wuri kaza, an kori mutanen gari kaza, an yanke sarki kaza, yanzu ai kaga ya dama ko kuma in ce ya ma ƙare. To muna fata Ubangiji Allah ya ƙara mai domin kwanciyar hankali. To wannan abun alfahari ne, ya kamata mu mai da hankali, mu sa ido, mu tashi tsaye, mu yi aiki wagara jeje ne da hulɗa da dakwai tsakanin mu da rasha, ta bado sakamako wanda zai ba dama talakan Niger ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa, mu samu ta hanyar tattalin arziki, ta hanyar kiwon lahiya, ta hanyar kwanciyar hankali, a yi aiki hannu da hannu, mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da rasha, mu hudda ƙasarmu cikin ƙangi wadda lalar hulɗa da muka yi tsakaninmu da tsohon Turawa na Faransa da na Amerika ta haddasa. Kuma sun gani cewa hanyar da muka ɗauka tsakaninmu da rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanga dai na harkar ta'addanci, na harkar yunwa, na harkar rashin kwanciyar hankali da wani sauransu, duka wannan za a samu a ciwo kai. Kuma sun san da in muka samu wannan abun ya ɗore, to waccan baƙar siyasa wadda Turawan Faransa da na Amerika suka sa 'yan siyasa mu suna aiwata, sun san da wannan mun ƙare ta kenan, talaka ba a komai mishi ƙarya.
Sule, muke amfani ko rashin amfanin kusantar ƙasashe irin su Rasha, China, Iran da Turkiya waɗanda gwamnatin riƙon ƙuri'a ta juya alƙiblarta zuwa wajensu.
Misali, in ka ɗauka Prime Minister mu ba ya je ƙasar Amerika ba wajen neman tallafi ko? Kenan duk yadda akwai abota, akwai umfanin da aka iya samu. Amma ai kaji mu tafarkin da muke bisa kan shi ne cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata, kowa ya san ya kamata, amma aiki da ya kamata shi ne adda wuya. Shi yasa muka jan hankalin su cewa da lalle azimu hulɗa da su tun can baya muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun zamanin canja, cewa da a hita batun ƙasashen Turai ɗaya.
A ƙara faɗaɗa
saboda su ɗin abanda irin wannan taimako da su kasashen turan wato yamma ke bada su ma akwai nasu idan kaga akwai umfani da dama kwatanta ma fannin gona da fannin tsaro da dama akwai akwai kuma gudunmuwar da za su iya kawo hiye da ma na waɗanda kasashe amma mu shi hankalin da muke yi shine cewa da ayi hattara akan cewa da duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya hika ƙarhi ya hika ƙarhi ya hika wayo to kenan sai kashi da zaman ka kashashe ne wanda dama idan aka ce sai a huldan lalle huldan za a yi amma wasu za su zakkuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakkuwa da hankalin cuta shine muke cewa ai la'akari kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu hatan yau a ce an hada ciki shi yasa muke jan hankali ai hattara a kiyaye idan ka diba yanzu ga ma zan cancanta da jami'an tsaro su hidda sakamako tsakanin wata uku na sabon shekara gama yan kokarin da sun kai na wato bisa kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jinjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jiran su kenan saboda su ce sun ji mulki dan tsaro ya baci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada koko zai sa tsaro harkar tsaro ta yi kyau muna goben ban shi kuma muna zuga su 100 bisa kan 100 kenan inda yi hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan muriya to yayi kaji abokina ya ce ku ce na 'yan siyasa na saboda su kishiyoyi na ikon suke nema muku ikon muke nema a yi mai kyau a yi iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi ka yi mai kyau
to a gaishe ku to nan za mu ja burki sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba kuma in Allah ya maido mu din daya daga cikin abubuwan da za mu duba shine maganar kayan yakin nan da Rasha ta kawo Niger a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare Niger bane na kare shugabannin sojan Niger ne haka ne sannan kuma ya yake ganin raunin alaka yanzu tsakanin Niger da gwamnatocin kasashen Afirka ba waɗanda suke cikin ECOWAS kaɗai ba kasashen Afirka dai masu shugabannin mulkin demokradiyya wato na fararen hula da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin Niger ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da kasashen da ke ƙarƙashin mulkin soja. Duk wannan suna tafi a shiri mai zuwan Allah ya kama yanzu kan muna godiya ga su baƙin namu Ibrahim Namayo da Sule Umaru da ko musamman shi Sule Mumuni Barmu wakilin Ayamai da ya haɗa mana wannan tattaunawa. A madadin su dukan Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington mun ba ku lafiya.
Madalla. Yanzu kuma ga Zara ta sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana ranar 9 ga watan Janairu a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter. Sannan kuma ya sanar da ranar Litinin a matsayin ranar da za a rufe dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya domin karrama Jimmy Carter shugaban Amurka na 39 wanda ya rasu a ranar Lahadin da ta gabata yana da shekaru 100 a duniya. Biden ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar, ina kira ga al'umma Amurka da su taru a wannan rana a wuraren ibadarsu don tunawa da girmamawa ga shugaba James L. Carter Jr. Biden ya kuma ce ina gayyatar al'ummar duniya baki daya da su taya mu alhinin wannan babban rashi da muka yi. A jiya ne aka yi ta jin karar jiniya a birnin Tel Aviv na kasar Isra'ila bayan rahotannin harba makami mai linzami daga Yemen, lamarin da ya sa mazauna yankin zama cikin ɗardar da kuma neman mafaka. Rundunar sojin Isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta samu nasarar kakkaɓo wani babban makami mai linzami da aka harba daga Yemen kafin ya tsallaka zuwa yankin Isra'ila. A jiya ne Ukraine da Russia suka yi musayar fursunonin yaƙi inda ɓangarorin biyu suka yi musayar jimillar tsofaffin fursunoni sama da 300. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Kyiv ta amshi tsofaffin fursunoni 189 yayin da ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta amshi fursunoni 150 daga Ukraine.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da Fiona Wamai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniya mu na wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take cewa kowane lafiya. Ma'assalama.